نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلا تيم البركة مسلا تيم واللقا دكينا تكين قرن بوتي أجهر بوتي أولا يمتين لهدي يو 25 قوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايا دليه دودة 30 ترى وأنكم كديدي دا قوما قوات شدة شكر الميلادية دبو بيدا شاتكوس وأن مجلسي نتفسير القرآن مجرمة وأن منا كين تفسير سورة طه عند مكتايا أكن آية 45 kuma kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi. Ai, mana hakuri ba zai yi ba dukkan tambayoyi da muka samu mu iya ansa su, saboda koda tambayoyin kadai muka ce za mu ansa, to ina ga lokacin namu ba zai isa ba. Saboda haka sai ai hakuri, mukan zabi tambayar da mutane na da bukatar, ko shi mai tambayar daga ji cewa yana da bukatar ya san abinda yake so ya sani, ba tambaya bace ko ta kure, irin kamar yana rigima ko da wasu yana son kure su, ko tambaya wacce zaka fahimci cewa dan wasu ake yin ta, ko kuma tambayar da mun sha ansa ta. Akwai tambayoyin da mun sha magana akan su a karatuttukan mu na baya, inda shi mai tambayar mai bibiyar karatuttukan ne, to da bai zai saki maimaita tambayar ba. Saboda haka mukan haƙura da waɗanda muke ganin cewa akwai buƙatar mu yi magana a kansu, ko kuma wasu wanda jayayya ce tsakanin ɗaliban ilimi, wani ya ce kaza wani ya ce kaza, ana so kai maka tsoma baki a ciki, wanda kuma hakan ba shi ne ya kamata ba. Wani abin kana bayaninsa lokacin da karatu ya zo, idan karatu ya zo kan gaɓa sai kai bayanin kai abin da kake gani, amma a nemi a jeho ka duk da karatun ba wannan ake ba, a nemi sai ka tsoma baki a ciki, wanda kuma ba ka da wani sashen lokacin da za ka tsaya har ka yi bayani ka iya isar da hujjojinka gaba ɗaya. To irin waɗannan duka muna kawar da su. Sannan kuma wasu sun cancanta ansa, to amma saboda babu isasshen lokaci ba za mu samu damar ansa su ba. Sai ai haƙuri, idan mutum ya rubuto ya ji bai ansa masa ba lallai ya zamana ta shiga cikin waɗancan rukunan ba, tana yiwuwa ta cancanci ansa masa, to amma kasancewar akwai wasu da suka gabace shi suka rigaye shi, kuma tambayar su tana da muhimmanci ita ma, to shi yasa za ga ba a samu damar ansa tashin ba. Akwai wani da ya rubuto yake tambaya cewa ma'aikaci ne yana aiki a kamfani, a kamfanin suka yi masa ƙarin wato matsayi wato promotion na aiki da yana nufin ƙarin albashi, to amma yake cewa har amma an bashi takardar cewa an masa ƙarin matsayinsa, an masa promotion, to amma ba a taɓa bashi wani ƙari ba akan albashin da ake bashi tsawon shekara 5. To shi ne yake son ya san matsayin waɗannan kuɗaɗe da yake hannun wannan kamfani wanda ba su biya wannan ma'aikaci ba. To duk abinda mutum ya cancance shi ta hanyar wata yarjejeniya, tunda akwai yarjejeniya ta aiki cewa duk lokaci kaza akan iya yi maka ƙarin albashi saboda daɗewarka kana aiki a gurin da kuma ƙwarewarka cikin aikin da kake yi. Wannan abu ne sananne a tsarin ayyuka na gwamnati ko kuma kamfanoni waɗanda suke samun ƙa'idojin aiki daga ita gwamnati. To idan mutum ya kai matakin da za a ƙara masa albashinsa, aka kuma ce an ƙara masa albashinsa, amma kuma ba a bashi komai ba, yana jin gafara sa amma bai ga ko kaho ba, to wannan yana bin su bashi koda a ka'idar gwamnati koda a ka'idar shari'a, idan da zai kai kara da wannan takardar ga lokacin da aka yi masa albashi promotion ga kuma zuwa yanzu yana aikin sa ba wai ya daina ba, to za su dole a yi masa arrears. Da haka wannan haƙƙin sa ne yana bin kamfanin har lokacin da kamfanin zai biya shi, don kuma bai biya shi ba to ina ganin akwai tanadi da shari'a ta yi na yana iya shigar da ƙara, kuma na tabbata akwai tanadin da shari'a ta yi na karɓar masa haƙƙinsa. Sannan ya ce yana roƙon a ja hankalin iyaye a kan wata ɗabi'a ta ‘ya’ya mata, ‘ya’yansu mata da suke fita da a wato suke fita a wajejen biki amma ba sa sanya hijabi, idan ka ga mai hijabi a wajen biki to matar aure ce, amma budurwa a wajen biki sai dai ta sa gyale, wata ma ba ta sa komai. To dukkan wani wata ‘ya mace musulma wacce za ta kai munzalin ‘ya mace wato za ta balaga, wajibi ne ta kiyaye da sutura ta musulunci. Sutarar ‘ya mace a musulunci wanda muke cewa hijabi ko kuma jilbab wani abu ne da Allah ya wajabta wa ‘ya’ya mata waɗanda suka kai matsayin wato munzalin budurtaka su yi shiga irin wannan, ba wai sai an yi aure ba, ba ce mace duk girmanta ba za ta yi shiga irin yadda musulunci ya tsara mata shigarta ba sai ta yi aure, wannan ba ƙaramin kuskure ba ne kuma ba ƙaramin laifi ba ne. Shari'a ta wato bayyana sifofin sutura da ‘ya mace za ta saka, dukkan wata sutura ta ‘ya mace dole ta zama sutura ce da za ta rufe jikinta rub in banda tafukan hannayenta da ƙafafuwanta sai kuma fuskarta, sannan kuma suturar ta kasance mai kauri ce ba shara-shara ba, ba wacce za ta bayyana abin da yake jikinta na ado ba, ta rufe mata wato tana da kauri. Sannan sharaɗi na uku, ta zama na mai yalwa ce ba mai kunci ba, ba mai kama jiki ba, ba wacce za ta nuna irin dirin da Allah subhanahu wataala ya mata ba ko irin kirar da ya mata. Sannan kuma sharaɗi na hudu, ta kasance ba sutura ba ce mai kwalliya a jikinta wacce za ta ja hankalin wanda zai ganta, domin za ga wani abin da ake sa da sunan hijabi kwalliya ce, maimakon ya zamana ya sa an ɗauke kai daga kanta sai ya zamana kuma gaba ɗaya kallo ya koma kanta, kaga wannan ya zamana ya ba da akasin sakamakon da ake so a samu. Sannan abu na biyar, kada ta kasance sutura ce da aka san waɗanda ba musulmi ba, matan waɗanda ba musulmi suke sa ta, dukkan suturar da ba ta ‘ya’yan musulmi ba ce ta wasu ne daban, to bai kamata ‘yar musulma ta yi wannan shigar ba koda ta cika waɗancan sharuɗa. A ce misali shiga ce da ake yin ta a coci misali, to bai kamata a ce ‘yar musulmi ta yi irin ta ba. Sannan sharaɗi na shida, dole ne wato kada ta zama tufar ta yi kama da tufa wato shiga irin ta maza, haramun ne mace ta sa kaya irin na maza wanda maza ne inda take wato a mahallin da take rayuwa, maza ne ke sa wannan kayan, idan maza su suke shiga irin wannan to haramun ne ‘ya mace ta yi wannan shiga. To sannan kuma sharaɗi na shida ko na bakwai, katta zama libasu shuhura, katta yi shigar da a cikin wato a cikin mahallin da take bi'a da take rayuwa a cikin environment ɗinta ba a wannan hijabin, wanda ita ma idan ta yi duk inda ta gitta za ta kwashi ‘yan kallo, to koda sun cika dukkan waɗannan sharuɗin amma wata shiga ce kuma ta musamman wanda ita ma za ta sa abita da kallo wanda ake cewa libasu shuhra wanda haramun ne shi ma ya mace ta sa kamar yadda yake haramun ɗa namiji shi ma ya yi shiga libasu shuhra wato wata shiga ko da ba ta da kyau misali yanzu mutum ya saka kaya duk jikinsa maho duk jikinsa abin nan faci na san watakila ba san maho ba ko kan ce maho a ce meye maho duk jikinsa faci to wani haramun ne duk da zai ce ai ba kwalliya ce ba to amma ka yi wani abin da za ka jawo hankalin mutane a kai irin shiga da za a ke cewa irin samarin na niga wai shi niga saboda ka yi wata shiga daban ba irin ta mutane ba to wani haramun yake yi to haka nan ita ma ya mace haramun ne ta yi shigar da za ta riƙa jawo hankalin mutane koda ko ta haɗa dukkan waɗannan sifofi da aka ambata to wajibi ne kowace mace ta yi wannan shiga umarni ne daga Allah subhanahu wataala da ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya gaya wa matansa ya gaya wa ƴaƴansa mata ya gaya wa matan musulmi gaba ɗaya kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin saboda ka umarni ne gaba ɗaya da ya shafi kowa don haka annabi aka ce ya faɗa miki don haka idan kin ji kin kiyaye su kuma iyaye wajibi ne su kula da irin shigar da ƴaƴansu suke yi saboda ubangiji subhanahu wataala ya ɗora musu alhakin wato kare iyalansu daga fadawa cikin fushin Allah da azabarsa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara qu anfusakum ku tsare kawunanku ku tsare iyalanku daga wuta ta yaya za ku tsare kawunanku da na iyalanku daga wuta ta hanyar bin umarnin Allah da barin haninsa ku lizumtawa kanku ku lizumtawa iyalanku su bi abinda Allah ya umarce su da shi su bar abinda Allah ya hana ta haka ne za ku kare kanku ku kare su daga shiga wutar jahannama wajibi ne iyaye maza da mata su tabbata cewa ƴaƴansu suna wannan shiga kada su bari guguwar zamani ta kwashe su da zamana ƴaƴansu sun shiga cikin wata hanya sannan kuma abubuwa su zo su yi ta faruwa na fasadi ana ta kokawa me yasa kaza yake faruwa tare da cewa mu muka jawo awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum haka yawanci dan adam shi yake jawo kansa ya jawo kansa bala'i iri-iri kuma ya dawo yana tambaya akai ko ya zauna yana ta tunanin ya za a samu mafita tare da cewa in ya ga dama ya canza zai ga mafita ta samu in kuma ya ki canzawa to zai shekara dubu a haka inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai mun canza ɗabi'unmu da halayenmu da alaƙarmu da muke yi da ubangiji mun kyautata ta sannan za mu ga canji a cikin rayuwarmu sai kuma ɗabi'ar wasu iyaye waɗanda za su kai ƴaƴansu makaranta sai sun tara kuɗin makaranta a kansu ba su biya ba ana ta damunsu sai su cire ƴaƴan daga wannan makarantar sai su kai ta wata sabuwar makaranta can ma su tara basu suka don an dame su su kuma cire su haka suke ta yi da suna ga cewa duk sanda suka cire ɗayansu to ruwa ta sha to babu shakka in ma ta sha a duniya to ba ta sha a lahira ba duk wanda yake da haƙƙinsa a kanka to wajibi ne ka sauke wannan haƙƙin in dai ba shi ya yafe maka ba to yana nan a wuyanka kada ka cewa ka kuɓuta babu inda aka ce ka riƙe haƙƙin wasu don ba ka da shi kuma ba tare da ka nemi afuwa daga wajensu ba idan rashi ne ya sa ba ka iya biya ba to ka je ka yi musu bayani ka nuna musu ba ka da shi in za su yafe maka in akwai wani asusu da makarantar ta tanada na tallafa wa irin iyayen da ƴaƴansu suke da ƙoƙari don ana samun waɗannan a wasu makarantu masu kishi sukan tanadar da wani asusu ko da ita makarantar ko kuma su nemo wasu da za su sanya jarinsu tsakaninsu da Allah cikin wannan asusu na cewa ana iya samun yara zaƙaƙurai a cikin makarantar amma iyayensu talakawa ne ba za su iya biya musu kuɗin makaranta to sai ya zamana wannan asusun ya ɗauki nauyin karatun waɗannan yara saboda haka za a ce an yafe musu kuɗin makaranta su ba wai makarantar ba a biyanta ba daga wannan asusun ake biyanta wasu kuma makarantun su suke ware waɗannan kujerun yayin da suka ga yaro ubansa talaka ne amma kuma yaro ne mai ƙwazo ga ƙoƙarin zuwa makaranta ga fahimtar karatu to makon a watsar da shi a kibashi ilimi to sukan yi wannan tanadi to idan akwai wannan kaga shikenan taƙila sai ka samu wannan maimakon ya zamana kana yaudarar iyaye kana yaudarar shugabannin makaranta ko hukumar makaranta kana kai ƴaƴanka kana cirewa haƙƙin mutum baya salwanta, kuma tuba da neman gafarar Allah baya kankare haƙƙin wani. Ya kamata a san wannan, duk wani abu da yake haƙƙin wani ne, to dole sai wannan wani din ya ce ya yafe maka, in ba haka ba to da shi zaka tafi lahira. Yayin da kuma za a je gaban Allah ana hisabi, kowa nafsi nafsi fa yake, kowa so yake ya ga wani wanda yake da wani dan haƙƙi a gun sai ya rike shi, so yake ga mizanin sa ya cika ya tafi aljanna, ba zai so ya je ya shiga wuta ba, yana ga yadda wuta take a gurin da babu kuma wani sauran kai wani aiki in ba wanda ka zo da shi ba. To a wannan rana haƙƙi yana da girman gaske. Idan mutum ya zo ka zo da haƙƙin wani, to babu shakka ba lalle ne ka samu afuwa ba, dan shi ma a lokacin annabawa kansu cewa suke Allahumma sallim Allahumma sallim. Mu ci gaba da karatu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى.
الله سبحانه وتعالى يتي قال سي سكتي موسى هارون سكتي ربنا يا أبنججمو إننا نخاف أن يفرط علينا للمو منا جنصوراً yayi gaggawar cutar da mu aw an yatgha ko kuma ya wuce iyaka. Qala Allah yace da su la takhafa kada ku ji tsoro innani ma'akuma lalle ni ina tare da ku asma'u wa ara ina ji kuma ina gani. Fa'tiyahu ku je ku same shi faqula ku ce da shi inna rasula rabbika lalle mu manzanni ne biyu daga ubangijinka ko manzanni ne biyu na ubangijinka. Fa arsil ma'ana bani isra'il don haka ka saki bani isra'ila tare da mu. Wala tu'adhibhum kada ka ci gaba da azabtar da su. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik haqiqa mun zo maka da wata mu'jiza daga ubangijinka. Wassalamu ala man ittaba'a al-huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a. Inna qad uhiya ilaina lalle mu an mana wahayi anna al'azaba ala man kazzaba wa tawalla cewa azaba ta tabbata akan wanda ya ƙaryata kuma ya juya baya. Bayan annabi Musa da annabi Harun alaihi masalam sun riga sun ci damara sun kudirce cewa za su je su isar da sakon ubangijinsu zuwa ga Fir'auna, sai suka koma suna ganawa da ubangijinsu suka ce rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Akwai abubuwa guda biyu da muke tsoro daga wajen Fir'auna, muna jin tsoron kada ya mana gaggawa wajen azabtar da mu ko wajen kashe mu tun kafin mu isar masa da wannan sako. Daga zarar ya gan mu ya auka mana da ainihin cutarwa ko azabtarwa ko ma kisa ko kuma kora, ya zama da sakon da ka aike mu da shi ba mu isar masa ba, ko kuma an ya tsaga ya wuce iyaka cikin labarinsa, daman sananne ne da ɗagawa da jiji da kai da girman kai, to muna jin tsoron waɗannan abubuwa guda biyu. Galibi yayin da mutum ya riga ya ci ƙudurin cewa zai aikata abinda zai aikata ko zai je ya yi wani aiki da aka ɗora masa, to a lokacin yakan fara tunanin wannan aiki da zai yi me zai haifar. To shine shi da suke gaya wa Allah subhanahu wataala ga abinda suke jin tsoron yawakana yayin da suka fuskanci Fir'auna domin sun san halin Fir'auna shine aka sake maimaita musu umarni fa'tiyahu ku je ku same shi to anan zamu ga Allah subhanahu wataala ya shafe muta'alliqin ya tuga din aka ce ya furuta alaina kada yayi mana wato gaggawa wajen cutar da mu ko yi mana ukuba ko kisa aw an ya tuga ko kuma ya ketare iyaka a farko an ce an ya furuta alaina akan mu ko kuma aw an ya tuga amma ba a fade yayi dagawar akan wa ba akan mu ko akan Allah subhanahu wataala to yana yiwa ya zama na abinda aka fada a baya alaina ta farko ita ce sai aka shafe ta biyu don a samu dace ko daidaito wajen ajiye ayoyi tunda muna ga ayoyin suna karewa da alif maksura saboda haka yadda zubin maganar yake shine innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha alaina muna jin tsoron kada ainihin yayi gaggawa wajen cutar da mu ko kuma ya dagawa a kanmu ya nuna dagawarsa da jabberancinsa da girman kansa a kanmu sai zama alaina shi ne aka shafe domin ta riga ta gabata a baya ko kuma an shafe alaina an shafe abinda shi ya tsaga din tarate da shi muta'alliq din nasa da ya zama yana komawa zuwa ga wanda shi wato shi Fir'auna ba zai iya masa wata ukuba ba mu dai zai iya mana ukuba shine an ya furuta alaina mu zai iya yi mana ukuba amma Allah subhanahu wataala ba zai iya masa ukuba ba sai dai ya nuna dagawarsa ta hanyar ya ƙara zarmewa cikin kafircinsa ya ƙara zakewa ya yi wasu biya gumba ganganu akan Allah subhanahu wataala saboda ka an shafe muta'alliqin shine abin nan an shafe shi ubangiji an ya aw an yatgha alayka ya rabbana mu yayi mana ya cutar da mu ko kuma kai yayi maka dagawa to ma sai aka shafe anan kuma ita wannan dagawar da suke tsoro shine ya fado su biya gumba ganganu akan Allah subhanahu wataala kamar yanda a baya ya fadi irin su ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san ku kuna da wani abun bauta ba ni ba da kuma fadar sa cewa ana rabbukumul a'la nina ubangijinku mafi daukaka ko kuma inda yake cewa fa'uqid li ya hamanu ala at-tini waj'al li sarhan la'alli attali'a ila ilahi musa wa inni la'adhunnuhu min al-kadhibin ka hura wuta ka yi mun ainihin ka gina mun gini na tabo wanda zan taka in je in tsinkayo Allah nan na Musa wanda ya aiko shi kuma ma ina tsammanin ma ƙarya yake yi ba aiko shi akai ba to wannan dagawar ila ita suka ji tsoro to amma saboda wato ladabin magana sai ba su fito da ita ƙarara ba wato aw an yatgha alayka fayatasallabu fi kufrihi ya yi maka dagawa ya ubangiji ya kafe ya dage a cikin kafircinsa mu kuma mu kasa yadda za mu tankwara shi mu dawo da shi akan gaskiya wannan a cikin wannan magana tasu akwai wato nuna kishi ga Allah subhanahu wataala suna kishin su ga ubangiji subhanahu wataala kada mu je muna gaya masa cewa kai ka aiko mu yana jin mun ambace ka yi bakar magana kamar yanda Allah subhanahu wataala ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighairi ilm kada ku zagi abinda suke bautawa ba Allah ba sai su zagi Allah su kuma bisa zalunci da ketar iyaka ba da ilimi ba saboda haka aka ladabtar da muminai kan cewa kada su yi wata bakar magana akan abubuwan da suke bautawa duk da cewa abubuwan da suke bauta din ba wata daraja ce da su ba ba wata kima ce da su ba dan an faɗi bakar magana akan su ba wani abu aka yi ba to amma dan kiyaye janabin ubangiji subhanahu wataala zaka ce to kare ku ku yi saboda su ba su da kunya in kuka yi ba nasu to Allah za su yi wa kai tsaye to shine anan annabi Musa alaihi salam dan uwansa Haruna su ma suke jin wannan tsoron wannan abu ya faru kas su je suna ambatan sunan Allah Fir'auna kuma ya taho ya taso cikin rashin ladabi ya yi wasu baƙaƙen maganganu game da Allah subhanahu wata'ala, sannan kuma suna jin tsoron kada aƙidarsa ta kafirci ko ta yi ƙarfi ta kankama ta yadda zai yi wahala a ce sun je sun yi masa wa'azi kuma ya ji wannan wa'azi ya karba. Saboda haka kamar anan suna nuna tsoronsu ne kada su je duk da wa'azin da za su je su yi masa da maganganun da za su gaya masa cikin wato magana wato cikin magana mai taushi, murya mai taushi, amma wannan ya sa ya ƙara ɗagawa domin wannan zai sa ainihin gwiwarsu ta yi sanyi su fahimci cewa to ko aikin nan ba za su iya ba, wanda shi ma wannan zai iya cutar da addini a ce sun yi gwiwarsu ta yi sanyi ya zamana ba za su iya aikin da aka ɗora musu ba. A nan ne malamai suke faɗa kamar yadda Abu Abdullahi Al-Qurtubi a cikin tafsirinsa Al-Jami' li-Ahkam Al-Qur'an ya ambata, to a nan ne malamai suke cewa annabi Musa da Haruna alaihimus salam duk da kasancewa su annabawan Allah kuma waɗanda sun san Allah, sun san girman Allah, kuma masu cikakken tawakkali da dogaro ga Allah subhanahu wata'ala, sannan ga kuma wani kariya da suke da ita a wurin Allah subhanahu wata'ala ta musamman, amma duk da haka gashi abin da yake samun sauran mutane na tsoro su ma ya same su, su ma ga su suna fargaba suna tsoro kamar yadda kowane mutum Allah yakan halicce shi da tsoro, suna jin tsoron kada Fir'auna da shi da mutanensa su cutar da su. Suka ce to wannan aya tana mayar da martani da raddi ga masu cewa akwai waɗanda ba sa jin tsoron komai sai Allah, cewa ba sa jin tsoron komai ne ne su ba tsoro tare da su kuma cikar walittaka ce a wajensu ta zama ba su da tsoro. Ce to wannan aya tana mayar da martani ya ce wal khawfu min al-a'da sunnatullahi fi anbiya'ihi wa awliya'ihi, tsoron makiya sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala tattare da annabawansa da waliyansa, annabawansa suna tsoron makiya haka nan waliyansa ma suna tsoron makiya tare da cewa sun san wane ne Allah kuma sun yarda cewa Allah subhanahu wata'ala mai ba su kariya ne. Amma duk da haka ɗabi'a ce ta ɗan adam ya ji tsoron abin da ake jin tsoronsa, kuma wannan jin tsoron ba zai rage masa matsayi a gurin Allah ba, saboda haka da ita wannan ɗabi'ar Allah ya halicce shi, ba shi ne yake jawo wa kansa ko ya sa wa kansa ba. Inda mutum shi ke sa wa kansa tsoro to ba wanda zai sa wa kansa tsoro, da kowa sai ya sa wa kansa jarumta da dukiya, amma da yake abu ne da Allah yake halittar mutum da shi, haka zai ji tsoro tunda halitta ce ɗabi'a ce ta ɗan adam. Shi ya sa Al-Hasan Al-Basri ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai wani mai bashi labarin wani babban malami mai yawan ibada a wancan lokacin da ake kira Amir ibn Abdullah, ɗaya ne daga cikin tabi'ai masu bautar Allah wanda koyaushe ka gansu cikin bautar Allah suke, sun ma bar komai na duniya sai tunanin lahira ne kawai a gabansu. To wani ya zo yana gaya masa, ya zo ya samu Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri an san cewa ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na tabi'ai, ya rasu shekarar hijira tana 110, shekara ɗaya suka mutu suka rasu tare da Muhammad ibn Sirin. To Al-Hasan Al-Basri wani ya zo ya same shi yana bashi labari cewa ai akwai wata rana shi wannan babban mutum ko babban mai ibada Amir ibn Abdullah ya yi tafiya shi da almajiransa, sai suka sauka a wajen wani ruwa domin buƙatarsu, suna sauka sai suka kula cewa akwai zaki a daidai wannan ruwa ta yadda ba za su iya ƙarasawa ba. To shi da sai yake gaya masa cewa sai shi Amiru shi wannan mai ibada kawai gadan-gadan sai ya nufi wannan ruwa ya je ya ebo musu ruwa ya ebo musu buƙatarsu ya dawo ba tare da ya ji tsoro ba. Sai aka ce da shi Amir ibn Abdullah, khatarta bi nafsika, me yasa ka jefa kanka cikin hadari, ya zaka nufi zaki gadan-gadan, ka san halin da yake ciki, wataƙila cike ke da yunwa, idan zaki yana jin yunwa babu abin da ba zai tunkara ba, in ya koshi kuma babu abin da ya dame shi, haka in zaki ya koshi yafi komai yafi kowace dabba kasala, haka za a zo a yi ta dabdala a gabansa bai damu ba, amma in yana jin yunwa to ko girman dabba zai tunkare ta ya tunkari giwa yana tafafata da ita saboda yana jin yunwa bare kuma dan adam mai jiki irin namu to shine suke ce masa ka khatarta bi nafsik ya zaka jefa kanka cikin hadari ka tunkari irin wannan wato muguwar dabba to shine sai ya ce da su li an takhtalifa al asinatu fi jawfi احب الي من ان يعلم الله اني اخاف شيئا سوا عسى ما سو اتشكا اتشكينا ويكي غير مسو اتشكا ما سو اتشكينا نافس هكا سما دا اتشي الا يا غا انا جن صوران وني باشي با wannan ita ce maganar da aka al-Hasan al-Basri ga abin da ya faru ga wani bawan Allah wanda ya san shi shine Amir ibn Abdullah gashi yana cewa da a ce ya ji tsoron wani ba Allah ba gara a sa masu a caccaka masa a cikin sa wato dai gara halaka da a ce ya ji tsoron wani ba Allah ba to shine sai shi al-Hasan al-Basri sai yake cewa da su yake cewa da wannan da yake bashi wannan labari sai yake cewa qad khafa man kana khayran min Amir Musa alayhi salam hina qala lahu ar-rajul إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب سيجي دشي تو كسني وند يفي آمرو دان عبد الله يفي شاء الخير يفي شاء أقولن سيجي النبي موسى يفي خائفا أصولتي ينا صولتي يترقب ينا واتو تاكا صنصن shine wannan shine abinda al-Hasan al-Basri ya bashi ansa haka ba falala bace mutun ya ce shi baya jin tsoro shi baya da tsoro kuma yana ganin kamar ya saba wa Allah idan ya ji tsoron wani ba Allah ba kamar yanda shi wannan bawan Allah aka je yana cewa gara a caccaka masa masu da Allah ya gan shi yana jin tsoron wani ba shi ba to ga annabawan Allah wadanda sun fi shi annabi Musa yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul wanda daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi Ibrahim sai annabi Musa haka suke a falala to gashi shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana yana jin tsoro fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa Allah ya gaya mana lokacin da yace ya jefar da sandar sa yana ganin ta zama miciya sai ya ji tsoro Allah ya ga mana ya ji tsoro ce khudha wala takhaf idan karanta wannan khudha wala takhaf san'iduha siratuha al-ula je ka kama kakka ji tsoro ya ji tsoro da Allah ce kai kuma ni zan baka annabci kuma ka ji tsoron wani ba ni ba saboda tsoro dabi'a ce tare da annabawan Allah Allah ce fa asbaha fil madinati khaifan yataraqab yawayi gari a cikin gari yana cikin tsoro Annabi Musa yana cikin tsoro yana taka tsantsan a wani guri fa aujasa fi nafsi khifatan Musa sirata al-ula je ka kama kakka ji tsoro ya ji tsoro da Allah ce kai kuma ni zan baka annabci kuma ka ji tsoron wani ba ni ba saboda tsoro dabi'a ce tare da annabawan Allah Allah ce fa asbaha fil madinati khaifan yataraqab yawayi gari a cikin gari yana cikin tsoro Annabi Musa yana cikin tsoro yana taka tsantsan a wani guri fa aujasa fi nafsi khifatan Musa qala la takhaf innaka antal a'la yaji tsoro Allah ce kakka ji tsoro kai ne mafi daukaka kai ne zaka yi rinjaye suka ce kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafiran Quraishawa suka yi masa gangami aka yi masa taron dangi aka gayyato kabilun kafirai daban-daban akan za a zo a cinye shi da yaki a Ghazwatul Ahzab yaƙin da ake ce masa yaƙin gwalalo a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama zai shawara da sahabbansa shawara aka bayar cewa a yi rami saboda kada su samu damar shigowa abin nan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da sahabbansa suka ce a yi rami tsoron abin da zai biyo baya idan har wannan gangami ya samu shigowa cikin garin Madina sun dinnan ga mutanen garin Madina ba adadi don haka za su tattake su to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su kansu sun dauki wani mataki annabi da zai hijira wani mataki ne bai dauka ba ya fita cikin dare a boye ya sake hanya ya boye a cikin kogo duk ba komai ba saboda al-akhdhu bil asbab kuma abinda Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam da shi na cewa yana jin tsoron abokin gaban sa don haka jin tsoron abokin gaba baya tasiri wajen ainihin wato rage wa mutum matsayi ce sannan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su ma babu wanda bai san irin girma da matsayi da daraja da suke da ita a gurin Allah ba duk wani waligi bayan su yake daga annaba da manzanni to a mataki na daraja da matsayi a gurin Allah sai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su suke bin haka babu wani wali da ba sahabi ba da ya taka wato darajar sahabi to amma duk da haka tarihi ya gaya mana yadda suka rika fita suna guduwa daga Makka suna yin hijira zuwa Habasha suka yi hijira har sau biyu zuwa Habasha bayan nan suka yi hijira zuwa Madina mai suka gujewa sun gujewa abokan gabansu ne sun ji tsoron abinda abokan gabansu suke yi musu ko za su yi musu yasa suka yi kaura suka bar garin Madina Asma bintu Umais kamar yadda yake cikin sayyid Muslim Asma bintu Umais wacce da farko tana karkashin wato mata ce ta Ja'far ibn Abi Talib dan uwan Ali ibn Abi Talib sai Ja'far ibn Abi Talib suna daga cikin waɗanda suka yi hijirar farko zuwa Habasha to kuma sannan ba su dawo ba sai wajen shekara ta 7 sannan suka baro Habasha to lokacin da suka dawo sai Sayyidina Umar sai yake cewa Asma bintu Ubais da waɗanda suke tare da ita sai yake ce sabaqnakum bil hijra mun riga ku yin hijira yana nufin hijira tare da manzon Allah zuwa Madina ce abin dai riga ku saboda kowane abu ka riga mutun na alkhairi akan sa to wanda ma ita ma falala ce ka riga mutun aikata wani alkhairi shi yasa Allah ce sabiqu ku yi tsere wani dan wani ya riga wani a lokacin da annabi Sulaiman aka zo da gadan malikatu saba sarauniyar saba aka tambaye ta cewa wannan a haka za arshu ce wan haka gadanki yake wato haka kujerarki ta sarauta take sai ta ce ka annahu hu kamar da ita to wannan ansa ce ta mace mai hankali mai wayo mai dabara bata ce ba ita bace ba kuma ta ce ita ce kai tsaye ba idan ita ce to dama ai bata ce ba ita bace ta ce ai daman ta ce kamar da ita in kuma ita din ce in kuma ba ita din bace ta ce tana ma bace ce ita ce ba ja ta ka annahu to kaga wannan yana nuna wato irin ilimin da Allah ya bata da hikima da hankali da ya bata to da ta faɗa haka annabi Sulaiman ya fahimci cewa mace ce mai hankali mai dabara mai hikima sai ya ce mishi wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin an ba mu ilimi tun gabanin abata mu kuma musulmi ne wato mun riga ta in ma tana da wani wayo to namu ya riga nata saboda haka ko kai ilimi ka fi malaminka to yana da shi ma wannan falalar ta wa utina al-ilma min qablaha kada ka zo ka ce a da ne amma yanzu ai na wuce shi inda har ya shi ya fara koya maka baka iya ba ya koya maka to kaje kai kuma kai karatun da ya fi nashi to ka dawo ka bashi falalarsa innamal fadlu lil mutaqaddimi wanda ya riga shike da falala to saboda haka sai Sayyidina Umar yake so ya nuna wa Asma bintu Umais cewa suna da falala akan su dan su suka riga su yin hijira tare da manzon Allah saboda sanda su suka yi hijira su Asma da sauran wasu da suka rage musulmi suna Habasha ba su dawo ba sai ke cewa sabaqnakum bil hijra fa nahnu ahaqqu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minkum ce mun riga ku hijira saboda haka mun fi ku cancantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda magana sai ta yi mata zafi sai ta mata ciwo saboda haka ta tashi ba shi amsa ta ce kazabta ya Umar ƙarya kake yi Umar kalla maganar da ka faɗa fa fau ba haka take ba ce wallahi kuntum ma'a rasulillah ce na rantsi da Allah kuna nan zaune tare da manzon Allah yut'imu ja'i'akum in ɗayan ku ya ji yunwa ya zo ya bashi abinci wa ya'idhu jahilakum in ya ga jahilun ku yana wauta ya masa wa'azi wa kunna fi darin aw fi ardil bu'ada al-bughadha fil habasha, mu ko muna can mun bar kasar mu mun yi nisa muna can kasar wadanda ba masoyan mu ba, kasar wasu wanda ba masoyan mu ba, cikin kasa ce ta kristoci, muna can a can. Wa zalika fillahi wa rasulihi, wanda kuma mun yi haka ne dan Allah da manzansa. Waymullah tace na rantsi da Allah, la at'amu ta'aman wa la ashrabu sharaban hatta azkura ma qulta li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi na rantsi da Allah, ba zan dandana abinci ba ko in sha ruwa makwalwar ruwa har sai na je na ga yawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ka ga mana. Wa nahnu kunna nu'za wa nakhaf, wala shine mahallu shahid. Wa nahnu kunna, mu mun kasance ana cutar da mu ko muna cikin rayuwa, muna rayuwar tsoro. To wannan shine mahallu shahid, muna rayuwar tsoro. Duk da wannan daraja da martaba basu kawar da tsoro da kansu ba. Saboda haka wanda zai yi tankahu da abinda waliyan Allah manya irin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabawan Allah da manzanni basu yi tankahu da shi ba, wanda yana tankahu da abinda ba da shi ake tankahu ba. Shine al-Qurtubi yake cewa, qala al-ulama, malamai na cewa, fal mukhbiru an nafsihi bi khilafi ma tabaa Allah nufus bani adam alayhi kadhib, wanda duk zai bada labarin kansa ya faɗi wata halayya sabanin abinda Allah subhanahu wataala ya halicci ya ɗabi'anci ɗan adam da ita, yace to wannan ƙarya yake yi. Yace wa qad taba'ahum 'ala al-harabi bima yadhurruha, Allah ya halicci ran ɗan adam da ɗabi'ar ɗan adam, ya yi ɗan adam bisa ga ɗabi'ar, in ya ga abinda zai cutar da shi yana guduwa. Wa yu'limuha aw yutrifuha, ko abinda zai sa shi cikin raɗaɗi ko ciwo ko kuma abinda zai ma halaka shi yana guduwa. Qalu, malamai suka ce, wala darra adarru min sab'in adin fi falatin min al-ardi, babu wani mai cutarwa da ya kai cutarwar namun daji a cikin dokar daji, ala man la alata ma'ahu yadfa'uhu biha an nafsihi, ga wanda ba shi da makamin da zai kare kansa, ba abin da ya kai cutarwa fiye da wannan. Min saifin aw rumhin aw nablin aw qaws, ba shi da takobi, ba shi da mashi, ba shi da kibiya, ba shi da baka, wa ma ashbaha zalika, da abin da ya kama da wannan. To kuma ya ce shi ba zai ji tsoron wannan ba, to babu shakka wannan kamar yana bada labarin abin da yake ƙarya ne, ba gaskiya ba. To shine anan Allah ya ce, la takhafa, kada ku ji tsoron abin da kuke zaton zai faru gare ku, wannan hani ne amma ana nufin korewa da shi, wato nahyun ne amma an yi alkunya da shi wajen korewa, ma'ana ba tsoro tare da ku, babu tsoro tare da ku. Innani ma'akuma asma'u wa ara, lalle ni ina tare da ku, ina kuma ji ina gani. Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ma'iyya, anan ma'iyya ce ta musamman, ma'iyya ce ta musamman. Akwai al-ma'iyyatul 'amma, akwai al-ma'iyyatul khassa, akwai ma'iyya wacce take ta kowa da kowa. Wa huwa ma'ahum, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, inda Allah ce yana tare da ku duk inda kuke. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl, Allah yana tare da su lokacin da suke kwana suna kukkulla abinda Allah ba zai yarda da shi ba. To wannan ma'iya ce amma, Allah yana tare da su da ilimin sa, yana sane da halin da suke ciki, yana jin abinda suke faɗa. Wannan dukkan wani halitta da Allah subhanahu wataala yayi, Allah yana tare da shi da wannan ma'iyar, yana jin sa, yana ganin sa, ya san komai nashi. To wannan ma'iya ce amma, ta ta'allaka da kowa da kowa. Akwai al-ma'iyatul khassa, ma'iya ta musamman, wanda Allah subhanahu wataala yana kasancewa tare da mutanen ƙwarai, ce ma'al muttaqin ko ma'al muhsinin, inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun, Allah yana tare da waɗanda suka yi taqawa kuma suka zan masu ihsani. Anan ma'iya ce khassa, ba irin waccan ta kowa da kowa ba, ma'ana Allah yana tare da su da taimakon sa, yana tare da su da nasarar sa, yana tare da su da goyen bayan sa. Haka ma'iyatun nusra ce wata ayit, to ita ce anan Allah subhanahu wataala yake nufi, ina tare da ku, ina ji, ina gani, don haka zan taimaka muku. Shi yasa malamai suka ce ma'iyatu hifdhin, ma'iya ce ta zai kasance tare da su ya kare su. A cikin tafsirin Qurtubi yana cewa ma'iyatu nusra wal ma'unati wal qudra, yuridu bin nusrati wal ma'unati wal qudrati ala fir'aun, yana nufin Allah yana tare da su da basu nasara, da basu iko, akan fir'auna, ya taimaka musu akan fir'auna, kamar yanda zaka ce al-amiru ma'a fulan, kace ai sarki na tare da wani, idan kana nufin yana boyen bayan sa, ko mu mukan yi amfani da irin wannan salan, mu ce a ai gwamna yana tare da shi, ko a sarki yana tare da shi, ba ana nufin yana jikinsa suna yawo a tare a damfara ba, a yana nufin cewa yana ba shi kariya duk wani abu in ya taso, to yana goyen bayan shi. To wurin wannan ita ce ma'iyya, kamar kake cewa sirtu ma'al qamar, ba kana nufin kana gogayya da shi ba, ko yana jikinka, ka ce na tafi tare da wata, mana kana tafiya duk inda kake yana hango wata, amma ba wai tare kuke a jiki a damfara ba. Ce asma'u wa ara, ina ji kuma ina gani, wannan hal ne wadanda suke da alaka da ana da take innani ma'akuma asma'u, ma'ana ni ina tare da ku, ina kiyaye ku daga dukkan abin da kuke jin tsoro, kuma na san irin maganganu ko ayyuka da suke za su wakana ko suke wakana, saboda haka ba zan bar wani abu ba wanda zai firgita ku ko wata magana da za ta tsorata ku. Allah ya ci gaba da ce masa fa'tiyahu, ku je ku same shi, faqula inna rasula rabbika, ku ce masa mu manzannin ubangijinka ne. Al-ityan ana yana nufin al-wusul, can ba an ce izhaba, ku tafi, nan kuma ku ce fa'tiyahu, fa'tiya yana nufin ku karasa, wato wannan maganar tana nuna cewa sun kuna kusa da fir'auna, ba nesa suke da gidansa ba, ce ku karasa wajensa, ku isa wajensa, wato sun zo amma ba su karasa ba, to ku isa wajensa, ku je ku gaya masa ga da'awar da Allah subhanahu wata'ala ya aiko ku da ita, inna rasula rabbika, mu manzanni ne bi na ubangijinka. Ana aka jingina ubangiji zuwa ga shi fir'auna, aka ce ubangijinka, ba su ce ubangijinmu ba, tunda dai har su manzanninsa ne, to an san ubangijinsu ne, ba sai sun ce inna rasula rabbina ba, tunda har suka ce su manzanninsa ne, to su sun yarda ubangijinsu ne. To sannan idan suka ce ubangijin fir'auna, suka ce ubangijinka kai fir'auna, to kowa ma cikin mabiyan fir'auna ya yarda ubangijinsa ne, tunda shi fir'auna ya koya musu cewa shi ne babban, to wannan shi ne ubangijinka kai babban, saboda haka su ma ƙananan dole su yarda cewa a to ashe tunda akwai ubangijinka, mu ma shi ne ubangijinmu, shi ne sama da mu. Shi yasa sai aka ce inna rasula rabbika, mu abin ɗinka ne. Fa arsil ma'ana bani isra'il, zaka ka saki banu isra'ila tare da mu, wato waɗanda banu isra'il su ne waɗanda suka yi hijira lokacin annabi yusuf alayhi salam. A kisar annabi yusuf, an ji yadda annabi yusuf aka sato shi, ko wace aka ɗauko shi daga rijiya, bayan uwansa sun sa shi rijiya, aka kawo shi Masar, azizu Masar, azizu Masar ya saye shi, a ƙarshe aka sa shi kurku har ma ya zo ya zama wani babban mutum, wanda duk kissa ce sananniya da kun santa, ya zama babban mutum, ya zama yana da iko a ƙasar Masar. Da ƙarshe iyayensa da ƴan uwansa duk suka yi ƙaura suka dawo Masar. To wancan tushen banu Isra'ila sanda suka fara zuwa Masar, saboda sai suka yi ta hayayyafa, kuma suka yi ta yawa. Akwai kabilar da suke cikin Masar banda su, amma mafi kabilar da tafi karfi wacce suke da ikon Masar ita ce kabilar Fir'auna Kibdawa, wanda har yanzu akwai su suna nan, sai dai yanzu su ne kusan minority, su ne akalliya a Masar din, ba yawa ne da su ba. To a wancan lokacin suke rike da mulkin Masar, ita ce kabilar Fir'auna din. Su waɗannan sun ɗan yi yawa, amma ba can ba. Wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa sun kai wato kamar kimanin mutum 600, to amma wasu suna ganin ba za su kai yawan haka ba, daga lokacin da suka yi hijira ɗin har zuwa lokacin da annabi Musa Allah ya aiko annabi Musa alayhi salam, ana jin cewa zai wahala a ce sun kai wannan yawan. Amma dai a taƙaice dai sun kasance a cikin wannan gari, shi Fir'auna da mutanensa sun sa musu ido, suna jin tsoronsu, saboda su suna da wani gado na annabci. Annabawan banu Isra'ila sun biyo baya, annabi Yusuf ya zo da shi da sauran annabawa da suka abin nan. To wannan ta sa suna karantawa, suna ganin alkawarin da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu na cewa zai ba su ƙasa a cikin littattafan kakanninsu annabawa da suka karanta. To irin wannan koyarwa tabbas za ta fito ta yi yaɗo har ta je kunnen Fir'auna da jama'arsa. to wannan ta sa Fir'aun da jama'ar sa sai suka fara jin tsoron waɗannan Isra'ilawa da suke cikin ƙasar su da suke tare da su. To shine ya fito da dokar cewa to daga yanzu a rika kashe ƴaƴan maza, ana barin matan su kuma a rika kama su ana kai su gidaje suna musu wahalhalu. Manyan da ba su san ka zama manya a rika kama su a daure su ko a kai su ta bauta a sa su yi ta aikin ginin abin nan, su yi ta bulu suna gina manya-manyan gine-gine ga Fir'auna da shi da jama'ar sa da fadawansa. To kuma yana kama wasu yana tsare su. Me yasa ba zai kore su ba? Ba zai iya koran su ba domin kar su je su yi ƙarfi ko su dasu ci shi da yaki. Saboda haka sai ya kama su ya tsare su yana bautar da su, yana azabtar da su. To shine cikin aikin da Allah subhanahu wataala ya ba wa Annabi Musa alaihi salam ya zo ya yi wa Fir'auna wa'azi ya ja kunnensa akan da'awar da yake cewa shi Allah ne, ya gaya masa ƙarya yake ya yadda da akwai Allah subhanahu wataala ba shi ba. Mutanensa su yadda da wannan. Sannan kuma Banu Isra'ila da ya kama ya kulle ko ya je ya aje su yana musu azaba, suke musu aiki a gonannaki suna musu gine-gine, to su ma ya sako su ya ba shi su ya kyale shi tare da su. Waɗannan su ne manya-manyan ayyuka da aka ɗora masa. Saboda sun zo masa da waɗannan abubuwa guda biyu ne. Na farko sun gaya masa tushen saƙon da suka zo, tushen wato wannan saƙo nasu cewa su manzanni ne, don tun karan farko ya fara sanin cewa shi ba Allah ba ne, akwai wani Allah ba shi ba, inna rasula rabbika. Kuma aka yi amfani da rabbu, rabbu shi ne wanda ya halitta kuma yake tattalin halittar da ya yi, ya halicci dukkan wata halitta sannan yake ba wa halittar bukatarta, shi ne ake cewa rabbu, ce rabbul alamin. Haka shi ya yi mu, shi yake tattalin mu, kuma shi yake ba mu duk bukatunmu. Haka tun daga nan Fir'auna ya fara jin cewa ba shi ne Allah ba kenan, akwai Ar-Rabbu wanda shi ne mahalicci kuma shi ne yake kula da shi da sauran dukkan wasu waɗanda suke ƙarƙashinsa. Saboda haka Allah shi ne Ubangijin mutane, kuma wannan Ubangiji ba na Annabi Musa ba ne da Haruna shi kaɗai, a'a, ko ba na Banu Isra'ila ba ne su kaɗai, kara can nasu ne. Saboda a wancan lokacin saboda khurafa tatsuniya ta maguzanci akan ce kowace ƙabila tana da nata Ubangijin. To kada ya ɗauka cewa su Annabi Musa da Annabi Haruna su nasu Ubangijin ne suke nufi ya aiko su. Don haka ba su ma ce Ubangijinmu ba, don kai ce Ubangijin naku ne, mu ba namu ba ne, sai suka ce Ubangijinka. Kuma kamar yadda na faɗa, in suka ce Ubangijinsa sauran ma duk za su sadu da su miƙa wuya su yi saranda, tunda shi ne babban kuma an ce shi ne Ubangijinsa. Saboda haka shi Fir'auna tun daga nan an fara kwaɓe masa matsayinsa da yake takama da shi na cewa ana rabbukumul a'la, an fara nuna masa cewa yana da Ubangiji, ba shi ba ne mafi girman da yake da'awa. Sannan abu na biyu, ga wani saƙo da aka aiko su da shi, shi ne ya sako Banu Isra'il, fa arsil ma'ana Bani Isra'il, ka saki Bani Isra'ila tare da mu, wala tu'adhibhum, kada ka ci gaba da yi musu azaba. Wato za mu ga anan Annabi Musa alayhi salam ya taƙaita bayan nuna wa Fir'auna shi ba shi ne Ubangiji ba, wanda wannan saƙo ne zai yake isarwa ga sauran mabiya Fir'auna. To kuma sai ya kawo batun cewa to ya sako Banu Isra'ila. To shi yasa wasu malamai suke cewa neman da ya yi na cewa a sako Banu Isra'ila yana nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi ne don ya kuɓutar da wannan gida na Banu Isra'il, ya kuɓutar da su don a kafa wata al'umma wadda a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala zai ba wa Annabi Musa shari'a, shari'a da take ƙunshe da maslahar rayuwarsu, shi kuma ya koya musu. Don haka wasu suke cewa a nan Allah ya nuna mana cewa Annabi Musa alayhi salam ya zo ne don ya samarwa da Banu Isra'ila ƴancinsu, da zamana sun zama mutane masu cin gashin kansu, ya kuma zo musu da wata shari'ar da za ta kafa a cikinsu. Don haka ba an aiko shi ne zuwa ga ƙibɗawa ba, ba aiko shi ne zuwa ga ƙibɗawa ba, kamar yadda Allah ya ce Annabi Isa wa rasula ila Bani Isra'il, shi ma an aiko shi ne zuwa ga Bani Isra'il. To amma Banu Isra'ila din suna ƙarƙashin wato azabar da jahannaman Fir'auna. Saboda sai ya kwato su, wajen kwato su dole ne ya isar da wani sako kuma zuwa ga Fir'auna shi kansa, su ji cewa shi su manzannin Allah ne, Allah nan kuma sama yake da shi, amma ya saki waɗannan banu Isra'ila. Shi yasa wasu malami suka ce Annabi Musa ba ya zo bane zuwa ga Kibdawa, shi yasa ma bai zauna ba, bai zauna a cikin su ya cigaba da wa'azi ba. Allah ya kubutar da shi sai ya zama ya tafi cikin banu Isra'ila ya cigaba da ilmantarwa. Da a ce an aiko shi ne zuwa ga Kibdawa, to da za a cigaba da zauna da shi cikin su ya cigaba da yi musu wa'azi. To shi da yace wassalamu ala man ittaba'a al-huda, aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a. A za mu dakata a nan saboda lokaci, insha Allah zuwa gobe za mu ci gaba. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Ubangiji ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.